Allalabo sashin Hausa na muryar Amurka ne akan mitoci 1622 da kuma 25. Abun nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar Viyo Afrika akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masauri assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 25 ga watan Agustan shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato sha 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
To Malam Mahmud, alƙaluman da ake bayarwa na asaran rayukan da aka yi a ƙasar Italiya a sanadin girgizar ƙasar jiya sun nuna cewa an mutu da yawa ƙwarai. Wani rahoton asiri da aka jima ana shirya shi kuma ya nuna cewa ashe da gwamnatin Siriya da ƙungiyar 'yan tayan da ke faɗa da ita duk ba wanda bai amfani da makamai masu guba ba. Sannan ana dab da zuwa ƙarshen yakin basasar da shi ne aka fi daɗewa ana yin sa a nahiyar yammacin Amurka.
To a Najeriya ko gwamnatin jihar Bauchi ta bayyana dalilin ta na baiwa gidan rediyo da talabijin na AIT wa'adin makonni biyu da ya fice daga inda yake.
Ainihin wannan wuri na dindindin ne wadda aka bawa rediyo Bauchi, saboda haka wannan sati biyu da muka basu mun shawarce su mu musu adalci mu musu gaskiya, saboda haka su tattara kansu ci gaba.
To sai dai su ma hukumomin gidan yaɗa labaran na AIT sun maida martani.
Kuma gwamna ne mai iko mai ci wanda shi ma aka zabe shi ya shafi shekaru 8. Kaman yanda wannan yazo ya hawaye ki da shekaru guda ya bamu wannan wuri wanda dukkan takardu muna da shi.
Sannan Jummai Ali za ta zo da shirin ta na sai bango ya tsage, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
To jama'a barkanku da wuni. Alƙaluma a tsarin rayukan da aka yi a sanadin gagarumin girgizan ƙasar da ta auka a ƙasar Italiya jiya Laraba na nuna cewa mutane aƙalla mitan da 47 suka mutu, sannan wasu kamar 360 suka samu raunuka. A yau ne Prime Minister wannan ƙasar Matteo Renzi ya zagaye yankin da abin ya fi shahuwa ta jirgin sama. Daga baya ya sauko ya gaggaisa kuma ya jajanta wanda abin ya shafa kafin ya gana da ministan sannan samar da ayyuka da abubuwan more rayuwa na wannan ƙasar. Sai dai kuma Prime Minister din ya ƙi magana da manema labarai inda ya ce lokacin maganar bai yi ba. Da misalin karfe 3:30 na daren jiya ne dai girgizan ƙasar nan ta auka yankin da ke tsakiyar Italiya kuma ta yabana a garuruwa da dama. Akwai yara ƙanana da dama daga cikin wanda suka rasa rayukan nasu a cikin wannan al'amari. Hukumar ƙididdigar yanayi ta Amurka ta ce ƙarfin girgizar ya kai mizanin awo 6.3 kuma yankin da ta bazu a kansa ya kai da'irar kamar kilomita 10.
Wani rahoton asiri da aka jima ana shiryawa ya nuna cewa gwamnatin Siriya da ƙungiyar 'yan tawayen ƙasar duk sun yi amfani da makamai masu guba a shekarun 2014-15 a yakin da suke da junansu, abinda kuma ya saba wa yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta haramta amfani da irin waɗannan makaman. Binciken fiye da shekara ɗaya da Majalisar Ɗinkin Duniya tare da wata cibiyar hankorin hana amfani da irin waɗannan makaman suka gudanar ya nuna cewa har sau biyu sojan gwamnatin ƙasar ta Sham suna kai hare-hare da makamai masu gubar gas na toxic mai sa a shaƙe, yayin da mayakan IS kuma sau ɗaya suka yi amfani da makamai mai gubar mustard wato gubar riɗi wajen kai nasu farmakin. A ran 30 ga watan nan na Agusta ake sa ran kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai ƙasashe 15 zai zauna ya tattauna akan wannan lamari. Abin da ake jin zai janyo cece-kuce a tsakanin manyan ƙasashen nan guda biyar da ke da kujerar dindindin a kan kwamitin, wato a cikin kwamitin tsaron, wato China, Russia, Amurka da Ingila da kuma Faransa.
To har yanzu kuma rahotanni sun ce mayakan kurɗawa da Siriya ke baiwa goyon baya sun fara janyewa suna komawa sansanoninsu na asali da ke bakin gabar kogin Euphrates kwana ɗaya bayan da jiragen yakin Turkiya da ƙawayenta suka so mafitattakarsu. Daman da yawan mayakan na kurdawa sun zama wani tarnaki a dangantakar da ke tsakanin Amurka da Turkiya, da yake Amurka tana musu kallon kamar ƙawayenta ne, Turkiya kuma na ɗaukar su a matsayin 'yan ta'adda masu alaƙa da ƙungiyoyin kurdawa na tata ƙasar. Wani mai magana da yawan ƙasashen da ke ƙawance da Amurka ya ce mayakan kurdawa ɗin sun tashi ne kawai domin su je su ɗaura ɗamarar 'yantar da Raqqa. Sai dai kuma ba ma tabbas na ko idan dukkan mayakan kurdawan ne suka tashi daga inda suke, kamar da ita Turkiya ta nema. Ministan harkokin wajen Turkiya ya ce sun yi magana da takwaransa na Amurka John Kerry a kan maganar janyewar mayakan kurdawan lokacin da shi Kerry ɗin ya je Saudi Arabia don yi zanta da shugabannin kasashen Laraba kan ruwan soja da Amurka ke takawa a ƙasar Syria.
Rundunar 'yan sandan Afghanistan ta ce mutane akalla 10 aka kashe, wasu fiye da 37 suka ji rauni a cikin wani mummunan harin da aka dauki sawa'i 10 ana kaiwa akan jami'ar Amurka dake birnin Kabul, wanda sai yau Alhamis aka zo ƙarshen sa. Waɗanda aka kashe sun hada da dalibai 7, 'yan sanda 2 da kuma wani dogari 1. Akwai kuma wani malami dan kasar waje a cikin waɗanda aka yi wa rauni, a cewar kakakin ma'aikatar harkokin cikin gida Sadiq Siddiqi. Mutane sama da 700 da suka hada da dalibai da malaman su aka yi nasarar fitowa da su daga cikin jami'ar, inji kwamishinan 'yan sandan birnin na Kabul Rahman Rahimi. An so makai wannan hari ne da misalin karfe 6:30 na maraicin jiya Laraba, lokacin da aka fasa wani bam wanda aka biyo bayansa da harbe-harbe. 'Yan sanda sun ce an kashe akalla mutum 2 daga cikin maharan, har zuwa yanzu dai ba wata kungiya da ta dauki alhakin wannan harin.
To, muna ba ku labaran nan ne daga sashen Hausa murar Amurka a Washington DC. Akwai alamar cewa yakin basasa da ake jin shi ne aka fi daɗewa ana yin safe da kowanne a nahiyar yammacin Amurka yana dab da zuwa ƙarshen, Allah yadda, a sanadin yarjejeniyar sulhun da aka ƙulla tsakanin shugabannin sansanan da suke jayayya da junansu na ita wannan ƙasa ta Colombia. Duk da cewa sai mutanen ƙasar Colombia sun amince da yarjejeniyar ta sulhu da aka ƙulla tsakanin gwamnatin Colombia da ƙungiyar FARC a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da za a gudanar a ran 2 ga watan Oktoba shekarar nan, masu nazari sun ce ba za a fuskanci wata matsala ba wajen samun amincewar mutanen wannan ƙasa. Saboda aka bada na cewa bayan share shekaru 4 ana tattaunawa, ƙarshenta an zo an cimma matsaya a kan shata ita wannan yarjejeniyar sulhun, wanda wannan yake nufin kenan za a zo ƙarshen wannan masifar yaƙin basasan da aka yi shekara da shekaru ana gwauzawa a tsakanin sojan gwamnati da 'yan tawayen Colombia, abinda ya jiri asarar layukan mutane sun fi 120,000 kuma ta raba mutane fiye da 5,000,000 daga gidajensu na asali. Musamman shugaban Amurka Barack Obama ya kira takwalansa na Colombia ɗin Juan Manuel Santos domin taya shi murna da kuma jinjina mishi kan wannan babban nasarar da aka cimma ta yarjejeniyar.
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ni da Najeriya, inda gwamnatin jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar ta baiwa gidan rediyo da talabijin na AIT wa'adin makonni 2 da ya fice daga inda yake, saboda cewar hukumomin za su yi amfani da wajen. Sai dai shi ma kamfanin na AIT ya ce hakan da aka yi ba a yi mai adalci ba. Daga Bauchi ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana.
Eya Komodo Ahmed Babati Jani Retaya, babban mai tallafawa gwamnatin jihar Bauchi a fannin ayyukan musamman, shine ya je harabar gidan watsa labaran na AIT. Ya shaida mini dalilan da yasa gwamnatin jihar Bauchi ta dau wannan hukunci.
Dalilin da yasa gwamnati ta yanke wannan hukunci saboda gwamnatin jihar Bauchi tana bukatan wannan wuri don ita ma ta amfani da wannan wuri ta bunkasa kafofin watsa labarinta, saboda yanzu bukata ta gwamnati ta tashi, da haka muka rubuta musu muka ce mun yi rubokin wannan wuri saboda public interest.
Su gidan rediyon na AIT suna yayata ra'ayoyin 'yan ƙasa, abubuwan da ba kwa jin daɗinsa, akwai siyasa a ciki, shi ne ya sa kuka ɗau wannan hukunci.
Wannan ba siyasa ba ne, bukata ce ta taso, kuma wannan wuri ma ainihin wannan wuri na dindindin ne wadda aka bawa rediyo Bauchi, saboda haka wannan sati biyu da muka basu mun shawarce su mun musu adalci mun musu gaskiya, saboda haka su tattara kayansu su gaba. Idan ba su tashi ba wurin sati biyu nan, to kuma duk wani abin da ya biyo baya wannan su suka sani.
A nasu ba'asin, babban jami'in gabatar da shirye-shirye da kuma harkar fassara Murtala Tani Mulere ya ce ba a tada mutum daga wurin da yake ba tare da an biya shi hakokinsa ba. Sannan ya ci gaba da cewa
ba a daga mutum haka a wuri wanda mun zuba dukiyarmu, kuma gwamna ne mai iko mai ci wanda shi ma aka zabe shi ya shafi shekaru 8, kamar yanda wannan ya zo ya hawa yake da shekaru guda ya bamu wannan wuri wanda dukkan takardu muna da shi. Don haka ba za ka tashe mu ba a mai matsayin abin da za ka kawo mana na diya wanda doka ya tanadar da wannan, don ya bamu dama mu kwashe kayanmu mu nemi fili wanda za mu saya wata ilima huta da irin waɗannan gori a duk lokacin da muke so mu yi ayyukanmu na aikin jarida, wanda kai ka sani tunda kai ma ƙurare ne ka san irin wannan babu yadda za a yi ka tafi ɓangare guda daga labarun gwamna sai deputy gwamna sai na speaker sai wani abubuwa ka tsammacin al'umma ma za su saurare ka wannan ba zai yi
transmitter ba naku bane wannan mas din nan ma ba naku bane abinda kowa kuke da shi shine wannan generator dake bada wuta
wannan kuma ba haka bane gaskiyar magana shine zancen ba su fadi daidai ba sun fadi yanda suka ga ya musu ne wannan mas din nawaye ta gwamnatin tarayya ne ta FRCN wanda ta kawo kuma tsakaninmu da su sai ya muka yi wannan mallakanmu ne kayayyakinmu da muke amfani da shi duka kayayyaki ne na zamani ma na aikin radio na yanzu waɗannan transmitter da suka fada duk kayayyakinmu ne muka zuba mu muka gina generator mu ne abinda ya saura wanda shine mallakan su kawai baya wuce abu guda biyu Rak Abdulwahab daga ita kasan da yanzu suka ce mu tashi akan ta sai kuma ruwan pampo da suka ja mana ita shi Malam Isa guda ya ja mana ta sola shine mallakan su amma wannan abu ina fada karara idan sun ji in wakilan su sun ji su kara ji su kara bude takardun su su yi bincike
Abdulwahab Muhammad murya Amurka daga Bauchi a Nigeria
To a makwabciyar Najeriya ko wato jamhuriyar Niger hukumomi a da magaram ne suka karbe tare da kona wasu kayayyakin yan kasuwa waɗanda suka ce sun riga sun lalace kuma za su iya barazana ga lafiyar al'umma ga rahoton da Tamara Abari ta aika mana daga magaram
kayayyakin da aka kona sun hada da biskit madara tumatur juice taliya da sauransu wanda hukumar da ke kula da kasuwanci ta nan jihar da magaran ta kama a wasu shaguna wajen yan kasuwa Na mata insha shine director na hukumar cinikayya a nan da magaran yace za su ci gaba da wannan aiki har sai sun tabbatar da ana amfani da kayayyaki nagartattu
Abin da mu hukuna lalle yana da yawa akwai abin da ya shahi biski wanda yara suke amfani da shi akwai ji wanda na ruwa akwai kuma wanda a cikin sashe wanda ake sai da mutane suna amfani da shi akwai tumatir akwai nono akwai kuma pat alimentaire
a cewar na mata insa wannan aiki za su ci gaba da yin shi har sai lokacin da suka ga komai ya daidaita an fasa amfani da kayayyakin da suke lalatattu dan kiyaye lafiyar al'umma
za mu ci gaba da wannan aiki tunda amana ce kasa ta ba mu kuma ba za mu ja da baya ba dan muna neman da jama'a su ba mu goyon baya zidda mun ka hita za wannan aiki wannan aiki mun yi shi ne da goyon bayan police judiciaire da kuma direction regionale ta santé publique ta zander da ma'aikatan su na police sanitaire da su muka aiki
gwamnan jihar da magaran wanda ya jagoranci wannan kona kayayyaki Malam Isa Musa kiraye ga yan kasuwa da su kula da kayayyakin da suke saida ma al'umma dan kiyaye cututtuka
muna da nauyi ya zamanto mun kiyaye lafiyar yan kasa shi yasa muka umurni wato ofisin mai kula da wato kasuwanci na Hezanki kewaya tare da wasu sauran ofisi waɗanda sun ka kula da wannan aikin suna kewaya suna ganin suna bude shagogi suna diddiba abincin da a ciki a kodayaushe sun ka ga abincin da ya zama to ya lalace suna da izinin su hidda shi da cikin shago kuma mu ƙara kiran jama'a da su ɗan kasuwa da su kuma al'umma masu sayan abin kowa ya bada hannu don saboda ya zama to su masu sauwa sun sau abu na kwarai su kuma masu ci ya zama to sun kiyaye da suna cin abinci na kwarai don saboda ya zama to mun kiyaye lahiyar al'umman mu gaba daya
Tamara Abari muryar Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger
ba ku ishara kai ma wani yayi gida yayi moton Ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na kaunan ku wani yana da hula goma takalma sun
To kada dai amanta ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda gogo ke cewa yanzu 11 ne saura wato 11 daga kwata. Yanzu kuma ga Jimmy Ali da shirin sai bango ya tsage.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Idan kuna biye da mu a makon jiya, Alhaji Alkasim Abdulkadir, jami'in hulɗa da jama'a na susun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu, ya amsa tambayar da Malam Abubakar ya yi. To amma Malam Abubakar ya ce yana da wata tambayar kuma.
To yanzu tambaya na ɗaya yanzu akwai tambayar da nake so ne miki. Tambaya na ɗaya yanzu a hakan nan gwamnati muna jin labarin kan cewa gwamnati tana ɗaukan wata mataki a kanmu, amma kuma mu a cikinmu yanzu waɗansu a cikin camp inda muke, waɗansu camp a cikin Borno ko a Adamawa ko a cikin Abuja ko a Lagos, waɗansu mutuwa ma suke yi, waɗansu kuma har yanzu cuta yana kashe su. Cikin inda za da suna cikin ɗakuna mai kyau suna kwanci, amma inda an ji an zubar da su yanzu ga tsoro, ga macizai, kuma ga ba abinci, ruwan sha babu, ruwan da ake samu.
To kaya Malam Abubakar, me ya tambayar ka dan yanzu? Kawai bayani kake, ba tambaya kake yi ba.
Eh, to yanzu tambayar da nake miki yanzu, to menene wata irin mataki ne gwamnati zai dauka akan mu na gaggawa ne miki tambaya?
To Malam Alhaji Alkasim Abdulkadir, na yi mu wannan bayanin akan cewa ma sai sun je sun yi rajista amma bai fahimce ni ba, saboda haka barin haɗa ku.
Eh, ma ina jin ki.
To
ina jin ka. Salamu
alaikum Malam Abubakar.
Wannan abin
da ya faru,
mun
gode wa Allah cewa Allah ya ba mana rai muna nan har hawa yau, ko ba haka ba? Amma halin da ake ciki yanzu nan ta fi ƙarfin kowa, ta fi ƙarfin gwamnati, sai dai mu dogara ga Allah. Amma bayan haka gwamnati tana nan tana kokari ko da yaushe ta ga cewa in Allah ya yarda kun samu kun koma gidajenku. Yanzu matsalan da ke nan shine cewa 'yan gudun hijira a Najeriya yanzu da aka ƙiddaya su suna nan sama da miliyan da 'yan kai. Saboda haka sai sa gwamnati take kokarin ta haɗa hannu da wanda za su taimaka mata a gida da waje, a ga cewa an cima gurin cewa kun samu kun koma gidanku lafiya, kuma kun ci gaba da sana'o'inku da rayuwanku in Allah ya yarda.
To ni yanzu magana ne safan da zan tura zuwa gare ku yanzu, ni ayi wannan abun a gaggawa don yanzu.
Malam Abubakar, dakata. Malam Abubakar,
ina ji
a ƙarshen wannan shiri akwai lambar da zan bayar. Wannan lambar shi ne za ka kira ka bar ra'ayi ko shawara. Wannan filin na tambaya ne. A ƙarshen shirin ku shirya da biro da abin rubutu, zan ba ku namba.
A ƙarshen wannan shirin za ki ba mu lamba ko?
To abinda kuma nake nufi a ƙarshen wannan shirin shi ne ku saurari filin na a ranar Alhamis da ake sa, zan maimaita namban har sau uku.
Okay. To ina
to ranar Alhamis din duk wanda ɗan uwanku da suke kusa ko kuma wanda yake da radio sai ku gaya musu cewa za a faɗi wani lamba su rubuta muku. To wannan lambar din idan aka ba ku wannan lamba din sai ku kira idan kuna da shawara ko wani bayani da za ku yi ma gwamnati. A nan za ku bari da muryanku, idan kuka bari mu kuma muna sawa, idan Allah ya taimaka sun ji. Amma wannan fili ba na bayyana ra'ayi ko shawara ba ne, tambaya ne. In kana da tambaya to, in kuma ba ka da shi ka ba mutum na gaba ya yi.
To yana da to ni na gode ga wani wanda yana so ya tana, ga wata nan tana magana da ku
yau. Wa alaikum salam, ina fata tambaya kike da shi ko ba shawara ba?
Muna da tambaya kam.
To sai ki faɗi sunanki sannan kuma ki mashi Alhaji Alkasim din tambaya ko? To Malama Fadimatu, me tambayar ki?
Tambaya game da yanayin zaman mu a nan wajen.
To ina jin ki. Muna jin ki.
Okay. Ba mu gane kan zaman mu a nan ba. Don kin tafi mu gida ma ba mu gane ba. Zaman mu a nan ma kwata-kwata, ba mu gane kan ki.
To me tambaya a nan?
Ba a kula da mu a nan.
Malam Abdul Alkasim, akwai abin da zaka gaya ma Malama Fadimatu?
Malama Fadimatu ta ce ba a kula da su a nan gurin.
Amma
kuma yanda na zan ƙara jaddadawa abin da na ce jiya, yawancin gudun hijira da suka bar Borno suka kyantaro har su Abuja, yawancinsu da suka zo sun nema gurin zama ne kawai. Da su gaya ma hukuma cewa ga mu nan mu ne 'yan gudun hijira daga Borno, sai kuma ga mu a guri kaza ba. Abin da ya faru kenan. Saboda haka idan kuna so a san da ku, ku samu shugabanninku a nan camp ɗin, su rubuta sunayenku da shekarunku da inda kuka fito. Da inda kuka fito sai a kawo mana a ƙungiyarmu ko kuma ƙungiyar NEMA. Idan aka yi haka to za a san da ku, za a dinga kawo muku tallafi har da lokacin da zai daidai ku koma gidan Allah ya yarda.
To kin gane ko?
Na gane ku.
To kina da wata tambayar ne?
Da an yi kyauta da an yi haka.
Kina da wata tambayar ne? Na ce kin gama tambayar ke? Na?
Akwai tambaya za bari ba mi ka wata kuma. Eh masalan zaman mu na din dai kam. Wajen ma ba ma da garanti in zama.
To akwai.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Kina da tambaya ne ko shawara? Ba kowanne ba ne tambaya ake yi a wannan filin. In ba ki da tambaya ke yi haƙuri. Akwai lambar da zan ba ku. Akwai lambar da zan bayar in za ku kira ku ba shawara. Amma wannan filin na yin tambayoyi ne. To me ya tambayar? Me ki faɗi sunanki ki kuma yi tambayar ki ko?
Sunana Hadiza.
To malama Hadiza me ya tambayar ki?
Tambaya na matsala ne muke ci mana. Ga shi mun bar gidajenmu. Duka yi barna
kamtrin kowa ya sani. Muna jin ki. To ai wannan ba tambaya ba ce malama Hadiza. Akwai wani na gaba ki ba shi waya ko ki ba ta waya?
Gaskiya ina da tambaya.
To ki faɗi sunanki ki yi tambaya.
Sunana Maryam.
To malama Maryam me ya tambaya ki?
Gaskiya tambaya na akan ya maganan makarantar yaranmu. Gaskiya ilimi yana da kyau, ya kamata a ɗema mana yadda za mu samu mu yi karatu mu tarbiyyar da yaranmu su samu su yi makaranta. Yana da kyau, ya kamata a taimaka mana da wannan. Kuma har yanzu asibiti ya kamata gaskiya a taimaka mana ta fannin rashin lafiya. Gaskiya yanzu muna zamanin damuna ne. Gaskiya rashin lafiya ya yi yawa, ya kamata a taimaka mana.
To malama ban san tunda baki a kusa baki ji ansar da ya bayar ba. Kin ga da farko a bisa bayanin da aka yi gwamnatin tarayya bata san da zaman ku ba don ba ku yi rajista ba. To Alhaji Alkasim ya yi bayani ya akan cewa shugabanninku su haɗa sunayenku su je a muku rajista. In an muku rajista duk irin waɗannan taimako ɗin da ake bayarwa za a riƙa kawo muku. To in kina da wata tambayar kuma to in babu ki ba na kusa da ke ko?
Sunana Ibrahim Muhammad. Ba tambaya ta kan abubuwan da ake so a mara.
To ci gaba.
To gaskiya yanayin zaman mu a nan Hajiya shine gaskiya ba ma jin daɗin zaman sosai, kuma akwai matsi da wasu abubuwa. Kuma
wannan ba tambaya ba ce, kana bayyana min abin da kuke ciki ne. Ai ba ni za ka yi mai tambaya ba, Alhaji Alkasim muka gayyato.
To ina tambaya ta Hajiya, yanzu menene mafita mu da muka zo na haka zama kuma ba mana komai? Yin tambaya da nake son yi a wajenki yanzu menene mafita?
Alhaji Alkasim baka ansa wannan tambayar a baya ba ko akwai wani abin da za ka kara wannan malama?
Na ansa.
Yawa malam, bari mu shi. Wannan shiri muna sa shi a kowace ranar Alhamis da misalin karfe 4 na la'asar agogon Najeriya. Idan ka saurara za ka ji amsar tambayar ka, don wani ya yi tambaya makamancin taka, kuma Alhaji Alkasim Abdulkadir ya yi bayani dalla-dalla.
Okay, ya yi kyau, mun gode.
To, ina fatar an tanadi takarda da abin rubutu. Ga lambar da za a kira domin barin shawara ko kuma bayyana ra'ayi. Sai a danna alamar plus sai 1 202 205 2655. Zan maimaita, a danna alamar plus sai a danna 1 202 205 2655. Kenan +1 202 205 2655. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce ke gayyato ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sako mana farko na cewa hakika maganganun mai martaba sarkin Kano abin a duba ne ganin yadda shugaba Buhari ya kasa daukan matakan da suka dace domin farfado da tattalin arzikin Najeriya da fata shugaba Buhari zai dinga daukar shawarwari da masana suke bashi a fannin tattalin arziki daga Salemu Abubakar Imam Jinger shugaban kungiyar muryar talakawa reshen jihar Filato wannan sako daga Buba Mai Goro Gashuwa yace ina mamakin wasu daga cikin ƴan Najeriya ya kamata ƴan uwana ƴan Najeriya ku gane cewa shugaba Buhari mutum ne kamar kowa kuma shi ma halittarsa aka yi kamar mu dan sarkin Kano Sanusi Lamido ya bashi shawara ake yawan surutu haka kamar an taba wani sahabi ai ya kamata a ce masana su dinga bawa shugabannin su shawara kuma ya dauka sako na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin jamhuriyar Niger da ta samarwa matasan kasanta ayyukan yi matukan tana son matasan su daina zuwa kasashen turai taba rauniyar hanya daga Hadiza matar bai kayan miya oji kwatas Gombe wannan sako ya fito ne daga Yusuf Mega mai Gombawa jihar Gombe da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Bashir Kansila mai tukunya Hadiri suka ce assalamu alaikum muryar Amurka ku bamu dama mu yitar da Allah wadai da dalibin da ya batanci ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam muna fata gwamnatin jihar Zamfara za ta binciki lamarin idan gaskiya ne ya kamata a hukunta shi Sako na gaba na cewa fata alheri ga VOA yunkurin gwamnatin jihar Kano na goge doro mutun da ya shafi kwankwasiya a jikin gine-ginen gwamnati wannan na ƙara tabbatar mana da rarrabuwan kauna da ke faruwa tsakanin kwankwaso da ganduje daga Sadi Saidu Daura Sako na ƙarshe daga Ahmadu Manaja Bauchi anguwan ƙarofin Madaki yace ina kira ga gwamnatin jihar Bauchi barista MA Abubakar da ka duba matsalolin albashi da yanzu haka ma'aikatan gwamnatin jiha da na ƙananan hukumomi ke ciki ka warware domin babban matsala yau a jihar Bauchi shine albashi da kuɗin ƴan fansho
yanzu kuma sai labarai a takaice
Alƙaliman asarar rayuka da dukiya da aka yi a sanadin gagarumin girgizar ƙasar da ta auka tsakiyar ƙasar Italiya jiya na nuna cewa mutane aƙalla 247 ne suka mutu sannan wasu kamar 360 suka samu raunuka. A yau Prime Minister wannan ƙasa Matteo Renzi ya zagaye yankin da abin ya fi shahuwa ta jirgin sama sannan ya sauko ya gaisa kuma ya jajanta wa mutanen da abin ya shafa. Akwai yara ƙanana da dama cikin wanda suka rasa rayuka nasu a cikin wannan al'amari. Sannan wani rahoton asiri da aka jima ana shirya shi ya nuna cewa gwamnatin Siriya da kuma kungiyar ƴan tawayen ƙasar da sun yi amfani da makamai masu guba a shekarun 2014 da kuma 15 a yakin da suke da junansu abinda ya saba wa yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ta haramta amfani da irin waɗannan makaman. Binciken fiye da shekara guda da Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma wata cibiyar hankulan hana amfani da makamai masu guba suka gudanar. Ya nuna cewa har sau biyu sojan gwamnatin kasar ta Sham suna kai hare-hare da makamai masu gubar wato toxic da ke sa a shaƙe da kuma su kuma yakan IS sau ɗaya sun taɓa amfani da makamai da ke amfani da wato liɗi wajen kai nasu farmaki ɗin.
To masu roba kiɗi abin da shirin namu ya kunsa kenan sai dai idan Allah ya kai mu an jima can da daddare za mu sake dawowa wato da ƙarfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wato 4:30 kenan a nan Washington DC. Abin nan bari mu miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Bashiru Abu Huraira wanda Allah ya warasuwa jiya a Jos da ke jihar Plateau da fatan Allah ya ji kansa. Haka zalika muna miƙa saƙon ta'aziyya ga Amada Bashir ɗaya daga cikin tsoffin ƴan jaridar Jamhuriyar Nijar na farko wanda shi ma Allah ya warasuwa da fatan Allah ya ji kansu baki ɗaya. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ta gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shi wannan shiri sai injiniyan mu Mr. Skepsis. Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.